بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الثالث عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزئا يقول لا إله إلا الله ويل للعربي من شر قد اقترب فتح اليوم من رجل يأجوج وماجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه لإبهام والتي تليها.
نعم.
فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون.
أنهلك
وفينا الصالحون.
نعم.
قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه.
نعم. الحديث الثالث حديثي نشدا أتكن ونن بابي نأمرني دكتاوان أيكي da kuma hani ga mummunan aiki an amso shi daga wajen mahaifiyar muminai ita ce ummul hakam nana zainaba binti jahshin iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nana zainab tace haqiqa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala alaiha fazi'an ya shiga wajenta wata rana a firkice ranshi a bace yana cewa la ilaha illallah wailul lil arab wato bune ya tabbata ga larabawa daga sharrin da haqiqa ya doso futihal yawma min radmi ya'juja wa ma'juja mithlu hadhi a yau an bude daga wannan toshiya ta ya'juju da ma'juj kwata muka cin wannan abun wa halaka bi asbu'aihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai yayi da'ira bi asbu'aihi da yatsunan shi guda biyu as-sababati wal ibham shine al ibhami wallati taliha babbar yatsa da kuma yatsar da take biye da ita ita ce manuniya fa qultu ya rasulullahi ana haliku wa fina salihun da na ummul mu'minin da na zainab tace nace ya ma'aikin allah yanzu za mu halaka tare da cewa a cikinmu akwai mutanen kirki ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace kwarai kwa idza kathura al khabath wato idan dai lalata da tabarga za ta yi yawa to za ku halaka tare da cewa a cikinku akwai mutanen kirki wannan hadisi bukhari da muslim wato suka rawaito shi nana zainab allah ta'ala ya kare yadda da ita da tace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin gidanta wata rana a firkice to akwai waɗansu ruwayoyi da suka nuna cewa muhammaran wajhuhu huskar shi tayi ja wato ran shi a bace yana cewa la ilaha illallah wailul lil arab ajiya mun yi bayani akan abin da ya shafi fadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yace wailul lil arab duba da cewa a lokacin kaso mafi tsoka na sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu dukkaninsu larabawa ne min sharrin qad iqtaraba daga sharrin da haqiqa ya doso to wannan malamai sun yi bayani akan wani sharri ne wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yi wa sahabbai ishara zuwa gare shi na'am
al-qiyama
na'am نعم نعم ما شاء الله من كرنت حديث النغو ما شاء الله حديث ما نعم بعثت انا وساعتك هاتين حديث منين كما واي كديت دا رويتو شي daga cikin ashabu al-kutubi sita dinna na'am 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 ala musa ala shi hadisi mai Abu Musa al-Ash'ari. Na'am. Hadisi mai. kuma waye rawaito shi? Imam Muslim. Hadisin Abu Musa Imam Muslim ya rawaito shi. Na'am. Na'am. Hadithun bu'ithu ana wa sa'ata ka hataini hadithun Jabir da Abdullahi ne. Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa, kuma al-Imam Muslim ya rawaito shi. Mun karanta shi daga bumuce sati biyu da karanta shi ba, amma al'amance an rawi din, amma an ce rawahu Muslim kina, an san rawahu Muslim. To ba wannan ake nufi ba. Waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da min sharrin qadiktaraba, wato shi ne fitnatu qatl Uthman bin Affan, wato kashewa Usman dan Affan, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Saboda Usman ibn Affan wato kashe shi da aka yi ma'aiki alaihi salatu wassalamu, kamar yadda yake cikin hadithin Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sahihain, wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shiga cikin wata garka ya zauna akan dandamalin rijiyar garkan nan, yana zaune Abu Musa al-Ash'ari, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, yace tun daga gida ne tiryan tiryan nace yau la alzaman na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaumi hadha wa la akunanna ma'ahu, lalle ne yau zan wuni tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu, duk inda annabi yake ni ma zan kasance tare da shi a wannan gurin. Kai tsaye Abu Musa al-Ash'ari ya tafi masallaci. Da ya je masallacin annabi ya tambaya, aka yace ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce da shi kharaja wa wajaha huna, ya fita ya buna. Yace na tafi, ina ta tafiya sai da na kaiwa wannan garka kai, ina shiga sai na ga ma'aiki alaihi salatu wassalam a cikin wannan garka, na zauna na komo na zauna, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya biya bukatarsa cikin wannan garka, na zo wajen shi na tarro shi yana zaune a sama wannan dandamali na wannan rijiya ta wannan garka, ya zara kafafuwan shi a ciki yana shahun ruwan cikin wannan rijiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Abu Musa je ka tsare kwakkawa, duk wanda zai shigo sai ka zo ka gaya mai in wane ne tukana, sai ka je ka shi ka ba shi labarin ya shigo ko kuma ya koma. Yana zaune Abubakar, Allah ta'ala ya kare yadda shi, sai fara zauwa, yace rasulullahi fi dakhil, madala yana ciki, yace eh, yace amma dai ala risik dakata, yace duk wanda yazo shi sai an je an gaya mushi dugo, in ya bada dama sai a zo a gaya maka. Shikenan yaje yace ya rasulullahi hadha Abubakar min yasta'din, qala idan lahu wa bashirhu bil janna, yace tafi ka mishi izini ka ce shigo ka bashi albashir da cewa akwai gidan aljanna. Shikenan ya shigo, haka Umar, haka Uthman dan Affan, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. To Uthman dan Affan lokacin da ya zo shi sai ya tarar da ma'aiki alaihi salatu wassalam da shi da Abubakar da Umar, kowa daga cikinsu suna zaune a jere a jefe ɗaya na wannan dandamali na rijiyar nan. Shikenan da ya zo shi Abu Musa, adda yake akwai ɗan uwansa ya bari yana alwala, ya ce zai tarro shi, tunda kawai ranar nan manzon Allah ya yi ta sadakar aljanna ce, kowa ya zo ce yake a bashi albishirkin aljanna. Kajin da sahabbai suke fatan alkhairi ga ƴan uwansu. Shikenan Usman dan Affan da ya zo shi ya ce to ka je ka ce mai ya shigo, kuma ka bashi albishir da gidan aljanna, kuma akwai wata musiba da za ta afku a kan shi kafin ya mutu. Shikenan da ya zo ya gaya mushi ya ce ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya ce ka shigo sannan kuma akwai musiba da za ta afku a kanka a cikin rayuwarka kafin ka koma ga Allah, kuma ya ce in baka albishir ɗin gidan aljanna. Ce alhamdulillah, ya ce Allahul musta'an, Allahumma sabran wallahul musta'an. Allahumma sabran wannan riwaya ce ta Muslim, amma Allahul musta'an dukan sun ittifaji akan rawaito ta. Shikenan da ya shiga sai ya tarar da ma'aiki alaihi salatu wassalam da shi da Abu Bakar, wato sun cike wannan gurin, ba zai zauna ba anan, sai ya zauna a share daya. To Sa'id ibn al-Musayyab, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace fa awwaltu ha quburahum, wato wannan zama da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi da shi da Abu Bakar da Umar a guri daya, kuma Usman shi kuma a jefe daya, sai na fassara shi cewa wannan kaburburan su ne. Su uku a guri ɗaya, shi kuma aka kai shi can baki kabaran mutanen Madina, wato kabaran sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam. To waɗansu daga cikin malaman da suka yi wa hadithin nan sharhi, wato suka ce wannan ita ce fitina ta kashewa Uthman ibn Affan. To tunda ta doso ana kashe shi, to fitintunu suka yi ta biyowa baya. Wannan fitinar ta zo ta, wannan fitinar ta zo ta. To ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo ya ce musu wailul lil arab, bune ya tabbata ga larabawa min sharrin qadiktaraba, daga sharrin da hakika ya doso na kashewa wannan sahabi nawa da za su yi, kuma bayan wannan za su zamanto abun warici a wajen jama'a, kowa zai rena su. Aka hadithin Thauban, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, wanda hadithin yana cikin sunan na Abi Dawud, ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce yushikul umamu an tadaa alaikum kama tadaa al aklatu ila qas'atiha, fa qala qa'ilun wa min qillatin nahnu yawma idhin, qala bal antum yawma idhin kathirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sayli, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwwikum almahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahana. Fa qala qa'ilun ya rasulallahi wa mal wahan, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ma'aiki sallallahu alayhi wa sallama yace saura kiris, wato ya kusanta al'ummu su yi ta yi wa 'yan uwansu wato tattaunawa, su yi ta gayyatarsu a kan su gaya za a yi su gama da ku, su murƙushe ku, kamar yadda masu cin abinci suke gayyatar junansu lokacin da aka fuddo tire, ku zo ku zo ku zo ku zo ku a yi a cinye shi a gama da shi. To haka wato duniya za su zo su yi cacirundo a kanku su gama da ku, saboda fitinar da kuka ƙwallo a kanku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa haka, sai ɗaya daga cikin sahabban shi ya ce ya rasulullahi, saboda mun yi kaɗan a lokacin ko ku, a ya ce a'a, kuna da yawa a lokacin nan, sai dai Allah subhanahu wa ta'ala zai cire kwarjinin da kuke da kwai shi a cikin idan maƙiyanku, maƙiyanku ba za su ga yawanku, ba za su ga kwarjininku ba, za su kawo muku hari. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jefa wato alwahan a cikin zukatanku, kowa baya son mutuwa, kowa baya son wato ya bar duniya, kuma kowa yana son duniya. Shine wani yace umul wahan ya rasul qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, son duniya da kuma kin mutuwa, kowa sai ya kalabewa a gidan shi. To haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa. To shine ma'aiki alaihi salatu wassalam anan yace wailul lil arabi min sharrin qadiktaraba, amma waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce wannan sharrin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake bayani a kan shi, shine al-futuhat, wato gariruwa ƙasashe da dama na Arnawa wanda suka koma ƙasashe na musulmai, da kuma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata duniya ya zamanto komai yayi barjil. Da sahabi za a ga cewa kaya ɗaya gare shi, wani za a ga cewa baya da kaya, amma da shi da ɗan uwan shi ne suke da rabi-rabi, amma ya zamanto an waye gari, wani yana da kwai abin da wato ma la yajidu lahum mawdi'an illa turab, kamar yadda Khabbab ibn al-Arad Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa. To yana ga wannan hadisin an karanta shi ko kun karanta shi? Na'am. An Khabbab ibn al-Arad radiyallahu anhu qala ajarna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nalatamis wajha allah. Na'am, sai ce aya so wai karatun dare karatun dare da sallah yana ga safoyin daga musu wuce ba safa 100 ko fauqa ajruna ala Allah fa minna man mata lam ya'kul min ajrihi shay'a wa minha wa minna man ayna atlahu thamaratu fa huwa yahdibuha minhum Mus'ab ibn Umair. Gashi nan hadisin ina gani tun farko muka karanta shi yana da kyau alaka muraja alaka ne ga baya an gane ko Khabbab ibn al-Arat yace daga cikin akwai wanda har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala bai fiji komai ba daga abin da wato ya samu daga abu daga ladan hijirar shi daga cikin su yace akwai Mus'ab ibn Umair. Gashi kuma Khabbab ibn al-Arat wata rana dalibansa sun tafi gaida shi an mai lallas har a guri 7 a jikin shi shikenan bayan wannan ya suka ce thumma dakhalna alayhi na'uduhu wa huwa yuslihu ha'idan law fa qala innal muslima la yu'jaru fi kulli shay'in yunfiqu illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha turab. Ngane ku to yace walaula anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama nahana an nad'uwa bil maut la da'awtu biha aw kama qala. Wato wannan hadisin shi ma kun karanta shi a wajen mala. To amma saboda dai Adamul mai yake ta muraja shi yake sa wani lokacin ba za ku iya hada kansu ba. To waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan futuhat da aka yi tai to shine anan manzo Allah ya ce wailul lil arabi min sharrin qad iktaraba, saboda hadisin Ummu Salama wanda yana cikin Sahihul Bukhari. Manzo Allah sallama na nan Ummu Salama tace istaiqadhan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama dhata laylatin fa qala subhanallah ma za unzila min alfitan wa ma za unzila min alkhaza'in ma za unzila laylatan min alfitan wa ma za unzila min alkhaza'in ayki dhu sawahibatil hujari fa rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. To dan suka ce wannan shine Maiki alayhi salatu wa salam yace futihal yawma min radmi ya ajuja wa ma'ajuja mithlu hadhihi, a yau an bude daga wannan toshiya daga wannan garu da Zulkarnain ya gina shi wanda ya kare tsakankanin Yajuju da Majuj da kuma waɗansu mutane wanda a suratul kafi Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin su thumma taba'a sababan ثم اتبع ثوبا حتى اذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى اذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا سيتي قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. تو wannan arradam din da Zulkarnain yayi shi ya kare tsakankanin su waɗannan mutane da Yajuju wa Majuju, saboda Yajuju wa Majuju mutane ne miyagun mutane buggan mutane ne, idan suka zo kowa suka gani kurmushe shi suke, shikenan sai wanda suke makwabtansu ne sai suka kawo kukan su wajen Zulkarnain kace ga matsalar da suke haduwa da ita. Su ba shi wani abu ya gina musu wata katanga wanda za ta shamukance tsakankanin su da shi su waɗannan Yajuju da Majuju. Yace ba sai kun bada ba, abin da Allah ta'ala ya bani ya fi alkhairi sama da abin da ku za ku ɗauka ku bani. Shikenan aka zo aka haɗa wannan garu aka yi babban kariya tsakankanin su da Yajuju da Majuju. To Yajuju da Majuju a kullum in suka zo su ko yau in suka je za su yi ta kokari akan sai sun fasa wannan garu din. suna fasa shi in suka fito cikin mutane sun kare. An gane ko? Yajuju wa Majuju suna da yawa ne. Hadithin An-Nawas ibn Sam'an wanda yana cikin Sahih Muslim yayi bayani akan su. Haka hadithin Abu Huraira wanda al-Imam Tirmidhi ya kawo shi cikin kitabu tafsir din sa. Wato a Yajuju wa Majuju Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa game da wannan wato wannan katanga wannan toshiya wanda Zulkarnain ya gina ta tsakankanin su da wato jama'ar mutane. Manzo Allah ya ce ya hafirunahu kulla yawmin hatta idza kadu yakhriqunahu qala allazi alaihim irji'u fasatakhriqunahu gadan fayu'iduhu Allahu ka ashaddi ma kana hatta idza balaga muddatahum wa arada Allahu an yab'athahum 'ala an-nasi qala allazi alaihim irji'u fasatakhriqunahu gadan in sha'a Allah wastathna fayarji'una fayajidunahu ka hay'atihi hina tarakuhu fayakhriqunahu fayakhrujuna 'ala an-nasi fayastaquna al-miyah wa yafirru an-nasu minhum fayarmuna bi sihamin fatarjumu mukhaddabatan bid-dima'i فيقولون كهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوًا فيبعث الله عليهم نقبا في أقفائهم فيهلكون والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لهولمهم تحديث هنا تكين سنن الترمذي ما يكي صلى الله عليه وسلم أنا بياني أكاب ليش في أجوج ومأجوج واتو waɗannan mutane a kullum fa musu shine su kashe wannan katangar da Zulkarnain ne gina ta. Sai in ya zama to saura kiris su huda ta. Shikenan sai wanda yake shugaban su ne yace ku ya kuli ku tafi gobe ku dawo ku karasa. Tunda an gaji naga kowa ya gaji ku tafi gobe ku karasa. To ba ta insha Allah. Suna komawa sai Allah ta'ala ya manne ta. Ya maida ta kaman mata da ta ma fita da kwari. Idan suka dawo sai su tarar da su yi komai ba. Auna ana aiki. Hallo in aka kusa karasa sauran kiris a huda sai ce ku koma gobe ku zo ku dawo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce har idan wato suka kai lokacin da Allah ta'ala ya kaddara za su yi ba tare da sun fito ba kuma Allah ya yi nufin ya fitar da su daga cikin wannan gurin ya bayyana su ga mutane wanda yake shugaban su ne bayan sun gama aiki sun wuni suna yi saura kirsu su hada zai ce ku koma gobe ku zo za ku dawo za ku gama tallata insha Allah sai su dawo su tarar da aikin da suka yana nan bai lalace ba sai su huda wannan katanga din sai su fito wajen mutane suna zawwa duk ruwan da yake na mutane ne rijiyoyi da tabakuna za su je su yi shi duka suna shanyewa mutane suna gani haka kowa yanzu kuma ta kan shi yake suna shiga za su shanye sai mutane su tsere shikenan su kowa dama daga cikin su mahalbi ne sai ya huddo kibiyarsa ya sa ta cikin kurinsa ya halba ta sama shikenan kawai in ya halba kowa kawai sai ya ga an dawo mai da kibiyarsa da jini tana kwaɓe da jini shikenan sai su fara kuma takama da girman kai da jiji da ka su ce mun hana ƴan ƙasa wale kuma wanda suke zaune a sama ma mun yake su gashi mun karkashe su Allah subhanahu wa ta'ala sai ya turo musu wato bala'i kenan sai ya turo musu dole dole irin tsutsotsi wanda suke shiga hancin raƙun masu hana su wale kenan Allah sai ya turo musu ko sai ta sauka akan kiyesu har su halakar da su. Manzo Allah sallama ce ina rantsuwa da ran Annabi Muhammad ina rantsuwa da sarkin da ran Annabi Muhammad yake hannunsa yace dabbobi na duniya gabaki daya za su yi bulbul sannan kuma za su raka tafiya ta kasaita sannan kuma za su dinga farin ciki jikinsu zai dawo 100% saboda naman da suka ci na Yajuju wa Majuju. To Yajuju wa Majuju kwari ne masu yawa halittu ne masu yawa shi yasa Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace abshiru fa innakum ma'a khaliqatayn ma kanata fi shay'in illa kasratahu Yajuju wa Majuju wa man mata min bani adam wa bani iblis fasurriya anil qawmi ba'd alladhi kanu yajidun hadithin imran ibn husayn wanda yana cikin sunan tirmidhi to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce futihal yawma min radim ya'juja wa ma'juja mithlu hadhihi a yau an bude daga toshiya ta ya'juju wa ma'juj kwatamkacin wannan kafa shine wa halaka bi isba'ihi sai yayi da'ira da yatsunan shi guda biyu ma'ana ja'alahuma mithla al-halqati sai ya sanya su kamar zobi shine ya haka al-ibhami wallati taliha babbar yatsa da kuma wanda take biye da ita fa qultu ya rasulullahi ana haliku wa fina salihun nana ummu al-hakam nana zainab tace sai nace ya ma'aikin Allah shin za mu halaka wa fina salihun al-hali a cikin mu akwai mutanen kirki saboda ita ta fahimci fadar Allah ta'ala da yace wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ta'ala bai kasance da zai azabtar da su ba alhali kai kana cikin su wato matakar dai akwai mutumin kirki a cikin al'umma to Allah ba zai halaka da su ba nana Zainab ta ce ya Rasulullah to yanzu za a halakar da mu a cikin mu akwai mutanen kirki mazala ce kwarai kwa idza kathura al-khabath idan dai tabargaza ta yi yawa to malama hadisi sun fassara idza kathura al-khabath bi zina wa bi auladi zina wa bil fusuq wal fujur wato idan zina ta yi yawa aka samu ƴaƴan gaban Fatiha suna da yawa sannan kuma ya zamanto ana talalata da fajirci da sauransu a saman kasa to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya halakar da ku saboda waɗannan abubuwa to amma akwai ayar da tace wa kana rabbuka liyulkal qurabi dhulmi wa ahluha muslihuna ina ga cikin alquran da yago kan su munina hudu cikin wa ilamudena an gane ko wa ilamudena qalu ya sha'abu yawma yati sai falaula kana min alquruni ko kuma ma kana rabbuka dama ɗayan biyu ne ko falaula kana min alquruni kan kumsa ko ma kana rabbuka to gashi kuma ana Allah nana manzon sallama ce na idza kathura al-khawf menene bambancin tsakankan as-salihu da al-muslihu da as-salihuna da al-muslihuna tunda tace ana wa fina as-salihun nan kuma a can yace wa ahluha muslihun bambancin tsakankan as-salihu da al-muslihu ko ba bambancin tsakankan su na'am
salihu
mun mutum kirkin da ke ayyana da wani kashi su fa al-muslimu kaman masu gyara cikin al-muslimu zai kawo gyara cikin duka dai ma'anar da ta dau na ومنهم دون ذلك أكوين من منشي الصالح دا المصلح بيه من منشي نعم نعم
إذا كمان جميع ودين جمال المشاهد
نعم شمال المصلح
المسلم
الصالح نعم مي جارا شيني الصالح المصلح ابن يو جارا هو نعم
الصالح شي شيني مي كيرك كما المصلح شو ما سي جارا
نعم نعم منين بمبانشن سو اي تان دي ايل تا تبتر da cewa Allah ta'ala ba zai halakar da alqari ba tare da cewa a cikin su akwai muslihun anan kuma ta ce an haliku wa fina salihun qala na'am zala ce gore ku نعم. نعم. To a takeice dai ina ga ba sani ba ko idan aka ce as-salih shine mutumin kirki wanda yana kokarin ya kiyaye dokoki na Allah subhanahu wataala a iyakacin kanshi. Al-muslih ku shine bayan shi mutumin kirki ne hallo yana kokari ya kawo jara a cikin al'umma shine al-muslih man jama'a baina sulhi wal islah shine al-muslih wanda shi salih ne a karan kanshi sannan kuma yana kawo jara a cikin mutane mutun nawa wanda zaka ga cewa gashi mutumin kirki ne shi a karan kanshi amma kuma al'umma ba ta amfanuwa da shi amma nawa zaka gani dattijan arziki wanda aure a unguwa ya sha mutuwa amma kuma yayi kokari ya je ya shiga a jara wannan aure din wanda ga abubuwa sun zo za su tabarbade amma kuma ya sa baki abin ya gyaru daga kullum shi ina zai je shi gyaran wani abu zai je shi to wannan shine ake ce da shi al-muslih al-muslih wato as-salihu fi nafsihi muslihun li ghairihi an gane shine al-muslih kaman bambancin al-zahir da al-zahur al-zahir al-ma'u al-zahir fi nafsihi kenan go al-zahur ma kana zahiran fi nafsihi mudahiran li ghairihi to al-muslih shine wanda salih ne fi nafsihi sannan kuma muslihan li ghairihi mai jara wannan sane to as-salih ko shine wanda yake lafiyayye ne mutumin kirki ne a karan kanshi amma kuma baya kokarin yayi da'awa yayi umarni da kikkiawan aiki yayi hane ga mummunan aiki to waɗannan ba sa hana Allah ta'ala ya azabtar da al'umma idan suna ciki amma idan dai akwai waɗanda suke fafutuka akan mutane su jaru su yi nagarta to in dai har akwai su to Allah ta'ala ba zai azabtar da al'umma ba mutakar akwai addu'at masu da'awa zuwa ga kadaita Allah ta'ala da bauta zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi da kuma da santar abubuwan da suke na ashani to shine bambancin da yake tsakankanin as-salih da al-muslih qala na'am idha kathura al-khabath ma yake alayhi salatu wassalam yace kwarai kwa matukar da ya taba ragaza ta yawa dole za a halakar da ku wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na
السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات
في الطرقات
فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا غد يتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف العذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه
السابع حديثي نبقي أتكين وانا بابي دق سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري الله تعالى يقال يدادشي يا جيودك ما أيكين الله صلى الله عليه وسلم Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iyyakum wal julusa fi turqat maiki alaihi salatu wassalam yace kashedun ku da zama akan hanyoyi kashedun ku da zaman fada kada ku dinga samun fada akan titi ku zauna ku dinga hira anan qalu ya rasulullahi malana min majalisina buddun sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah malana buddun ai ba mu da makafa min majalisina daga zama a fadodinmu saboda majalisa anan ne za mu haɗu mu zauna na tahaddasu fiha mu tattauna a cikin wannan fada din mu tattauna kan matsalolinmu da kuma abubuwan da ya shafi duniya da kuma abubuwan da ya shafi lahira anan ne za mu zauna ba za mu ce mu kulla fada a gidan wani shi kadai ba kullum canza a raka zuwa ana zama saboda akwai majalisa irin da za ka ga cewa dattijawa na da akwai dandali a unguwa za ka kawo dandali ne kawo na haduwa da jama'a sahi za su je su zauna a can a yi ta hira a yi ta kayan dariya yaron da aka ga ya kawo lalata a bashi kashi to sabai suka ce ai ba makawa dole ne sai mun zauna a dandali saboda na tahaddasu fiha za mu dinga yin hira a wannan dandali din abin da ya shafi hira ta nan duniya da kuma hira ta lahira matsalolinmu da abubuwan da muke gani na ci gaba da sauransu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ايكي صلى الله عليه وسلم يچه da su to fa idza abaytum illa al majlis wato idan har kun ki wato zama a cikin gidajen ku face sai kun fito wato dandali kun zauna fa abu tariqa haqqahu to ku bai wa hanya haƙinta ku bai wa hanya haƙinta idan kuka ce sai kun zauna akan titi sai kun zauna a fada to ku bai wa hanya haƙinta na cewa ita hanya ce kuma akwai waɗanda suke hucewa ta wannan hanyar qalu wa ma haqqu at-tariq ya rasulullah sahabbai suka ce ya jakadan Allah menene haƙin hanya akan wanda yake zauna akan hanya din akwai haƙi wanda hanya take da kai akan ka in dai har ka zauna a titi to akwai abubuwa da dama wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi umarni akan ka kula da su lokacin da kake zauna akan titi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na farko a ciki akwai ghaddul basar wato mutun ya rintse idan sa da kallon abubuwan da ubangiji subhanahu wataala ya haramta mai da ya kalla duk abin da ubangiji tabaraka wataala baya so ka kallace shi ya haramta maka shi to ka rintse idan ka saboda mata za su huce ta kan titin nan wani za ka ga cewa wata mace daga ta huto tun daga ƙarshen yamma in ya tsinkaye ta to idan shi akan ta yake har ta zo ta huce gabas ta lime idan shi akan ta yake duk hirar da kuke yana ji ne sama sama sai bayan ta huce ce ni da zume kace da mutume na ya waye kallace ka to kaga wannan zaka iya kwasar laifi ka sawa diyar mutane ido kanwar mutane ido matar mutane ido kaje ka zauna akan titi da sunan zaka je ka sha shayi a fara ka dawo amma ka zo ka baiwa idan ka abinci kaje ka dauka a zo akwai wata yarinya da ta huce ne musu wai yar gidan wane ce yar hayi ce ko yan nan ce bulmari ta mu ce eh to wace ka ce wata tana nan mai dan rokurokon hijabi daga wani guri ta fito ka ce daga can wajen Kamfala ta fito ka wara hadi ce diyar wane ce anan take bulmari wallahi ban san ta ba sai yau shikenan hallo in ka zo ka gida ka hude wai dama wane yana da diya ce yana da diya mana to a turwa zai mu take fa wallahi ban sani ba to kawo karaka za ka kawo gobe ma ka koma in ka koma da wani lokaci ne take hutawa yanzu har ka ba wannan yarkin ka ba ta muhimmanci kamar makaranta ce kake zuwa an gane ko to ghaddul basar ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi umarni da a rufe ido daga kallon abubuwan da ubangiji subhanahu wataala ya haramta mana da mukalla saboda wannan zai sa wato fitintunu su karanta sai kuma na biyu wa kafful adha da kamewa cuta mutum duk abin da ya san cutarwa ne to ya kame hannayensa ya kame bakinsa daga cutarwa din nan irin al-ihtiqar wulakantar da mutane ka zo ka zauna a titi amma duk wanda ya zo hucewa ta wajen ka zaka mishi kallo na reni fada ce wanda dama an santa duk wanda yake zauna a fadar wannan gani yake kowa ba kowa bane in ya zo hucewa ta wannan gurin sannan kuma aljiba yi da mutane ka kame kanka daga wannan ba ruwanka mutum ya zo shi ya huce ya je shi ya ciko shi har cikin shi da ƙasa ya zo ya huce yana hamure ya ce cikin shi amma ku ce kai ba na jaraba gare shi wallahi yau ma ba ya zama ya huta yana dan dalili kawai san duniya ne ya sa kai kuma san lahira ne ka zauna akan titin go wancan shi ya zo da gudu a motan shi zai huce ya ce muku salamu alaikum ku rabu da shi ya dawo ya dawo kawai wannan wallahi ya takura mutane ba biye ba zai baka in ya zo shi ba albi ba yana gani ai ana dora fara ciyawa ma bai taba sai mu amma ya gare da salamu alaikum wai shi malam bai salamu alaikum kaga wannan ba karamar musiba bace. to kada mutum idan ya zauna a fada kar ya sa da bakin shi ya dinga cutar da bayin Allah almarina masu hucewa ta wannan gurin ko kuma kawai a bude fajikin wani malami wani dan kasuwa wani bawan Allah shi ba malami ba shi ba dan kasuwa ba a dako fajikin shi ce wallahi ba kawai bai iya zama bane da matar shi kawai kullum ya takura mata kaza 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 kai ka iya zama da taka wallahi wani baya kyauta tsahin shi kaza kaza kai kai kokari ka kyauta ta naka akwai abubuwa da dama wanda kai ma kake yin su shi baya yin su to me yasa zaka mishi wannan in yi mishi zaka kai je ka same shi ma a gidan shi ka mishi amma zaka zo ka bude fajikin shi a titi ka yanke shi wancan ya yanke shi wancan ya yanke shi to duk wanda ya dauko wannan fitina din duk wanda ya dauko hiran nan to hal a gama kale tunanin cewa sa bakin shi kadai ne zai sa a ringa bashi laifi hatta duk wanda za su ciri wani abu su fadi a kan shi na rashin kirki to yana da kamasho a ciki saboda shi ya cankuno fitinar an gane ku na uku kenan ko na uku yace waraddu salami da kuma bayar da sallama idan kana zaune a fada haƙƙi ne na duk wanda ya sallama a gare ka kana zaune a nan ku duk wanda yazo zai huce ce assalamu alaikum kace mishi wa alaikum assalamu wa rahmatullah ko wa alaikum assalamu in ma kai marwaci ne ka tsaya akan wa alaikum assalamu din ko wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu to kaga akwai wanda da yawa su saboda suna tunanin cewa Allah ta'ala ya ba su wani dan kayan duniya wanda bai taka kara ya karya ba zaka mu sallama saboda kai ba kada almajiri ne talakka ne mai karaman karhi ne baka isa su mai da maka sallama ba zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kallon ma baka ishe su ba fadar masu kudi kenan sai tudu da tudu dama in kaga an yi sallama an maida to irin su ne mai sallama wani ne ya zo huce akan mota ya dan samce bija sara alhaji lafiya kalau lafiya kalau ga goro ko amma kai ka zo hucewa a kas an tsinka ya kawal ka hori hot ka ce ina wunun ku salamu alaikum ina wunun ku a rabu da kai in ka takuna lafiya lau lafiya lau irin dai ba so bane aka amsa maka saboda ka damu mutane to haƙi dai na duk wanda ya zauna a hanya a kan titi duk wanda ya mishi sallama da babba da yaro da mawadaci da talaka ya maida wannan sallama din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin sahihain ya faɗi dangin abubuwa guda biyar wanda haƙƙi ne na musulmi akan musulmi dan uwansa a cikin sahih al-bukhari abubuwa guda biyar zanu a cikin musulmi ya kawo abubuwa guda shida haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun kamar da yake cikin sahihain wannan riwaya ce tana cikin bukhari da muslim na farko akwai raddu salam duk musulmi idan ya maka sallama to kamar mai da sallama din nan kada kai kallon matsayin shi da kai da shi wane ne a tudu wane ne a gangare kana zauna a fada yaro zai huce ta gurin ku yace assalamu alaikum kace wa alaikum assalamu wa rahmatullah kazo zaka huce ta fada yara kace assalamu alaikum kuma sallama haƙi dai na wanda suke zauna akan titi in zaka huce ta wajen su kamar sallama saboda zaka raka kwasa wa kanka lada an gane ku sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa iyadatul maryam da gaida mara lafiya dan uwanka musulmi ba shi da lafiya a gida ko a asibiti kai kokari kai tattaki ka je ka gaida shi saboda tafiyar da zaka yi ba wai banza bane kai ta kana cikin lambu ne na aljanna halka je ka dawo kuma inda safa ka tafi halmare ce mala'ikai 70 za su yi ta nema maka gafara sai kuma na uku wattiba'ul janayis idan dan uwanka musulmi ya rasu kai kokari ka je ka abunne shi da kai sai na hudu ijabatud da'wa idan ya gayyace ka ana daura auren shi yana wato an samu karuwa a ginin shi ana suna da sauransu kai kokari ka amsa wannan kiran nashi sai kuma tashmitul aziz yin addu'a ta alkhairi ga dan uwanku wanda ya atishawa yace alhamdulillah to waɗannan guda biyar din haƙi ne akan musulmi yayi wa musulmi dan uwansa to raddu salami mutun nawa wanda suke zauna a titi wanda akwai fadar da dama wallahi ka sani in kai sallama ba amsa ba kaga wannan babu damar rama kace musu wannan sujjala saboda sun suna ganin cewa kai baka isa kace musu sujjala ba. Akwai fadar da in ka huce dama in kai sallama baka yi sallama ba za su ganka ido hudu za ku yi da mutane amma in kai sallama ba za a amsa ma ba. Ban sani ba ko ranyo ne suke a kan kanin su to duk wanda yake da mutane in aka yi sallama ba amsa ba zai wai wai waye ya ci kala arena su waye wace kala arena su fada ce ta yan bariki suka musan ba wannan shine iyakacin wautal kenan da kauyanci. Sai kuma na hudu wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar da umarni da kyakkyawan aiki da hane ga mummunan aiki. To wannan kuma ya shafi duk waɗannan abubuwan da aka ambata a baya. Idan kaga wani kai yanzu ka rufe kanka baka kallace kallacen wannan kaga wani ya kura wata yarinya ido da Allah wani kai haba wani da girmanka aka da matarka da komai a jininka amma ka zo ka zauna ka rika sa matan mutane ido a titi kai kokari mun ka koma gidanka da matarka da komai amma ka zo ka rika kallon mace a titi kawo baka da aikin komai sai kallon mace kai umarni da kyakkyawan aiki kai hane ga mummunan aiki kaga wani dattijo ya zo shi yana turowa baro me wanda take dauke da budo 12 zai hayo wani tudu in ya turo sai ta maido shi kace kai dala yan uwa mu tashi mu je mu janyo wa dattijan nan mu hayo mai ita saman tudu ya gangara. Wani ya dauko kaya 12 da suminti ya ciko baro yana tura kikir ya kasa hayowa tudu kun zo ku kun yi wankan ku kun sa wani ya sa costume wani ya sa vest wani ya sa jallabiya wani ya sa gashi nan wani ya sa turwakar kace da Allah yan uwa mu je mu yi aikin Allah na gauri da ce ta zai kare da shi na yi wankan ne zaka ce mai je in kama baro idan ka sami yara ka sa ka sa su to umarni da kyakkyawan aiki kenan. Wannan yana daga cikin haƙƙi na wanda yake zauna akan hanya. Sannan kuma akwai dallu tariq mutumin da yazo ya tambaye ku ina ne gidan wani inda kun sani ku kokari ku gaya mishi kace binan ka samu nan ne gidan nashi amma kawai saboda tsabar kawai kuna so ku bashi wala ku ce gangara na can in ka gangara kaman kana nan ka rawatan shago ce eh na nan ka to in ka huce shi gaba kadan sai kai tambaya ina ne gidan wani ana kai kuma shan kuna ne ho zaka ce mishi waye kawai saboda fada ce ta masu bada wahala shikenan ya tafi. Kuna tunanin Allah zai kyale ku wannan wahalar da kuka bashi ya huto buku san ba daga inda yazo shi buku san ba tambaya nawa yayi wata kila an ce mishi ma idan yaje shi kan tudun wancan yayi tambaya anan to gurin kusa ne wata kila wanda suke zauna a gurin ma za su iya kai shi gida amma kuma Allah an sake ce mishi sake dannawa kuma ko idan na tafi saboda shi bako ne bai sani ba saboda shi wanda yace mishi in yazo nan kin ya tambaya zai iya yiwa kwatancen hulani ne mishi wulata ne yace maka kana haya tudun wannan to karka yi tunanin tudu ɗaya ne zaka haya haya ka tafi in ka je ka kuma sai ka yi tambaya an gane ko. Sannan kuma duk wanda ka ga za a danne mishi haƙƙin shi za a yi wata maka to kai kokari ka hana kuna zauna a fada a cewa mal a yau da ruwan gashi ga sulular shi kai ka san sulular nan ta fi jika 20 amma wani yake cewa ka saida ta ne da tsada wannan a kasuwa za ta yi jika 12 kai kuma ka sani wannan satin ma ka je ka kasuwa ka ga yanda salula take da daraja ka ce kwarai haka ne wannan haka ne ta yi tsada ne da wannan ni da ta zai ma 11 idan dai kai ka yi garaje ka ce 12 ya ce to kure ku bani 13 yake nan in ya shiru ku kai kai mutum ina kai wallahi kai ma kai ka sai da mai da 15 ni ma je ci wani abu amma kai ka ce 11 da 11 za ka ci. To duk abubuwa da dama wanda za a ga cewa muna yin su a titi wanda addini na musulunci bai ba mu damar mu yi su ba ga sahabbai ne wannan na ma'aikaci alaihi salatu wassalam zala yana su zauna a titi anan a karkashin hadisin nan malamai suke cewa za mu a fahimta daga wannan hadisin daf'ul mafsadati aula min jalbil maslahati
na'am
an gane ku
na'am
zama akan titi ka san zaman sahabbai dai akan titi ba irin zaman mu bane akan titi an gane ku amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to saboda akwai haƙƙi na titi wanda ake neman duk wanda ya zauna akan titi ya bayar da wannan haƙƙi din to saboda jin tsoron su kasa tsayawa da wannan haƙƙi din manzo Allah ya ce kowa ya zauna a gidan shi an gane ku ka ga aka zauna a titi zaman sahabbai a titi lada ne za su yi hirar addini za su yi hirar da ta shafi duniya za su yi hirar da ta shafi lahira kuma abin da ya shafe su za su tattauna akai ba ruwansu da wani kaza 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 kaza, amma ga yanda manzo Allah ya ce musu, amma mu yanzu fadar mu haka take. Amma za ga mutum da yawa wanda za ga gidan shi ya kasa wadatar da shi, kullum ina wane yake yana fada, kullum in ka gan shi ya shigo gidan shi watakila abinci ma turawa yake amsa mishi, kawai kunci ne kashi gidan shi. In ya fita tun daga safe karfe 8 ta safe, to da shi da ya dawo gidan nashi wannan sai karfe 10. Shi ba mai sana'a ba, kawai sana'a shi shine ya je ya kasa ya tsari. Mai hucewa daga gabas ya zo shi ya gan shi, mai hucewa daga arewa ya zo shi ya gan shi, mai hucewa daga gusu ya zo shi ya gan shi, kawai safa da maraice duka anan za a gan shi. Ya lalata wa kan shi lokaci, ya bata kan shi lokaci. To sai mu kula da kyau. Wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim wato suka rawaito shi. Akwai wani mawaki da ya hade wato ladubba na zama a fada guda 14 a cikin baiti guda 4, jama'atu adabu marramul julusu ala tariqi min qawli khairil khalqi insana afshis salamu wa ahsin fil kalami wa shammit atisan wa salamun rudda ihsana fil hamli awin wa mazluman a'in wa ajis lahfana ahdul ahfana hadi sabilan wa hadi hayrana bil urfi murwan ha an nukrin wa kuffa adan wa gudda darfan wa akthir dhikra maulana. To ya kawo su a cikin abiyace guda 4, yace na tattara maka ladubba na dukkan wanda yayi nufin ya zauna a titi daga fadar mafi alkhairin talikai daga cikin mutane shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Na farko afshi salam, ka yada sallama daga cikin su. Na biyu kuma ahsin fil kalam, ka kyautata a cikin zance, saboda haka ya tabbata a cikin muslim walinul kalam wa husnul kalam, da kyautata zance. Idan kana zauna a titi in rigima ake, to iyakacinka da wanda suke rigiman nan in kaje kai kokari akan laluma ka kashe wannan rigima din. In laluma ta gagara an buga an kada an raya, akwai ɗaya daga ciki wanda yake shine azalumin kuma ya taurin kai ya ce ya zalumcin nan, sai ka nuna mishi cewa in ƙarhi ne yake ji kai ma kana da shi, ana bin shi ne a laluma saboda a wanye lafiya. To akwai husnul kalam, sai kuma tashmitul adis, yin addu'a ta alkhairi ga wanda ya atishawa. Kuna zauna a fada ka ji wani ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce mishi rahmukallah, kalkalka danna dannan salula. Sai kuma wa salamun rudda, idan aka yi sallama a mayar da ita. Sai kuma ihsanan fil hamli awi, idan kaga mutum ya zo shi da motan shi ya sayi ko wani buhun shinkafa uku ko hudu, an dora mishi ya bugo shi zai tafi kawai sai ɗaya ya fadi, to kai kokari ka tashi ka dora mishi wanda ya fadi, ka taimaka wajen dokan wani abu ka dora wanda yazo zai huce ta kan hanya wani abin shi ya fadi, ko kuma ya sayi wani abu a kusan gurinku kuma yana hamala ya dora kaga cewa za a samu matsala, ka ce da a yi zaman ka a samu barin jin dora maka. Wa mazluman a'in, wanda aka zalunce shi kai kokari ka taimaka mishi, kada ka kyale shi a zalunce shin kana gani. Sannan kuma wa ajithu lahfana, wanda yake cikin tsananin damuwa da tashin hankali ka taimaka mai ka agaza mai, kaga wani ya zo shi da takarra ga shi lalle wannan ordonance ce a likita aka mishi, kuma kauda kauye ya zo shi da ka gan shi ma ka san wannan mabukaci ne, an mishi ordonance ita likita ba ruwanta da cewa baka da kudi ba, kawai in suka tashi tabka maka ordonance wani lokacin wanda yanda suke talaka ma ba su samu kudi, shikenan ka amsa ka gani wallahi haka ne ordonance. Ka karanta wannan kayan ya kai na jika biyar, ka dauki jika bakwai ka bashi ka ce je ka, ko kuma ka dauke shi a inji saboda a kauye ya zo shi, ka je shafshaf gurin wanda ka san ya yana da ihsani wajen sayar da kayan nan, ka saya ka kai shi likita ka ajje shi ka ce to Allah bashi lafiya ka dawo ka zauna. Ina ga aka sa ka kai haka sau uku, to wallahi ga ba za ka sake ba zama, an gane ko kai haka sau uku wani ya takura maka kai ka dauki jika bakwai ka bada, bayan kwana uku kwana hudu ka je fadar ka zauna hallo wani ya zo shi aka kashe mishi wutar jiki, sai kai ne za ka je fadar in ka tada kashe kudin da za ka kace kai na hwasa. Sannan kuma ihdi sabilan, ka nuna wa mutum hanya idan ya tambaya. Wahadi hayrana, haka mutumin da ya yi batan kai
irin dan unguwar da yazo shi yake da majidan shi kala mu sha annabi mace da kai ka sai mutun yayi batan kai ba sai wanda bai san ba guri batan kai kawai in kai ka zo ka kawai ka shawa kawai ya dawo ka aka huce aka dawo da shi aka huce aka dawo da shi wayan sayan kawai ne suka je wani gida a dama garamto gidan yanda suka san shi gidan laka ne kawai sai aka murje shi sai aka yi andir kuma sai aka yi bayani da gidan laka ne soro ne kawai gidan kawai da suka zo kan kwartal sai suka kawo gurin kawai andir ne su kuma can da laka ne kuma a daidaita sahu ne suke sai su ce bana bane muje ya yi can gaba sai su ce a muje gida a dawo ina da kaza ka tsaya da su ina da kuke da suka ce makarantar su wa ne aka ce ainihin ci to kuma duka ba su wuce ba shekara da barin gurin da suka yi da to sai ga in suka kai sai kawo sai kai sai kawo sai ga kawai gini an canza gini kuma eh to wanda ya batan kai ka nuna mai ka ce nan ne an gane ku sai kuma bil urshi murwanha an nukrin wa kuffa adan wa gudda darfan wa aktsir dhikra maulana sai kai umarni da kyakkyawan aiki ka yi hane ga mummunan aiki sai kuma ka kame cutar da bayin Allah a zaman naka wannan da kai sannan kuma ka rufe idanka daga kallon abin da Allah ta'ala bai halitta maka ka kalla ba sannan kuma ka yawaita ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda wani wanda zai ambaton Allah a fada wanda zaka ga cewa ambaton Allah shi wani lokacin zaka ji an kama sunan maiki alaihi salatu wa salam amma ba zaka ji ba ce sallallahu alaihi wasallam wani lokacin da aka ji wani malami yana wa'azi ya ce kai da Allah wannan wa'azin ya ishe mu jiya da dare dama ka kuna ba muka magana duka suka kuna in ka samu wani wanda ka samu ya ce me kake so a sace a kawo ka sauya mu mu kuma sa wannan ne kawo kana gani ana hira kuma ka zo ka samu wa'azi sai kake mu doki da shi ina wannan wanda kin ta yan Inu da ka kawo jiya naji ai ka ce ka sabo album kin yan Inu to samu shikenan kuma yayi umarni da cewa aiki an gane ko wa aka tsiri zikira maulana ka yawaita ambaton Ubangiji musu ba rahu wata na ƙarfe na wani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh